الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأ الله تبارك وتعالى لدك من دنجي نيرو mama da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 23 ga watan Al-Muharram shekara ta 2435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 11 a bangaren lissafi suratul Hud kafin darasi ne yau ba laifi an tambayoyi suka iya gabata cin ingantacciya sallar da ba amma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati a cikin ta sallace ingantacciya an gane ko illa kasancewar dole ne a yi masa salati a magana mafi rinjaye amma a sanadiyar barin shi sallah ba ta baci don haka wasu da yawa daga cikin malamai musamman malaman malikiya sun tafi akan cewa yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a tahiyya ta karshe matsayinsa sunna ne domin iya abin da yake wajibi suka ce a rayuwarka idan kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati su dai tak ka bada abin da Allah ya wajabta maka duk abin da zai biyo baya wannan ƙarin neman lada ne to amma a magana mafi rinjaye yi masa salati a cikin sallah wannan matsayinsa dole ne da yawa ma wasu daga cikin malaman malikiya haka suka tabbata don haka barin shi a cikin sallah baya daga cikin abubuwan da ke bata sallah na'am
yake wajibi ne salati annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah ya kasance na gane cewa wannan imamu baya yin salati na tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana halitta da shi sallah
ko da baya yin imami baya yi bai nuna cewa ba za a bi shi sallah ba amma in an gaga imamin da yake yi shi yafi dacewa a je a bi kwarai domin sallar shi ta fi cika akan ta wancan yanzu misali kamar tasbihi a cikin sallah da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa dole ne wajibi kamar yadda umarni ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi fasabbihi bismi rabbikal azim da fadarsa sabbihi sima rabbikal a'la to dan haka da waɗannan ayoyi suka sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbai ga yanda za ku fada kuma babu wani dalili da ya sarrafa shi daga wajenci to yanzu mutumin da ya sallah ya gama bi tasbihi ba za ka iya ce masa sallar shi sallah ce ba tacciya sallah ce ingantacciya tare da cewa yin tasbihin dole ne Na'am.
Kuma da ya halitta a yi hirar da bata shayi ba addini a cikin masallaci.
Wai hirar ta duniya ta halitta a masallaci. In babu miyagun kalimomi da maganganu waɗanda suke na batsa ya halitta a yi. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan gama sallah su da yawa sukan kwashe lokaci suna hira a cikin masallaci har ma suna tabo wato labarunsu na zamanin jahiliya da suka yi kafin Allah ya azurta su da musulunci. Don haka hadisin da ake cewa duk wanda ya yi zance na duniya a masallaci ibada ta shekara 40 ta zube, wannan hadisi ne kirkira shi ne aka yi ba fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi. Zakai shi ne matsayin karatun sura. Ita salatul tasbihi bayan fatiha, iya abinda za ka yi wannan tasbihi da za ka yi shi ne ake bukatar a yi. Ba maganar biyu baya da sura. Na'am. Wannan bai keɓanta ba da mahaifiya, duk mutumin da ya kamanta matar shi da wadda ta haramta gare shi, uwa ko diyarsa ko yarsa ko ƙanwarsa ko ƙanwar uwa ko ƙanwar koyar uba, to wannan shi ne ake kiran shi da zihari. An gane ko? Kamar yadda zihari tun a jahiliya suke yin shi kafin musulunci. Idan mutum ya fusata matarsa ta masa abinda ya bata masa rai, zai iya kamanta ta da mahaifiyarsa, ya ce idan ya kusanci ta kamar ya kusanci mahaifiyarsa, abinda yake nihi ta hanyar saduwa. To irin wannan kalima da musulunci ya zo sai ya nuna mana mafita, wanda su da a jahiliya in dai mutum ya riga ya yi wannan to shi kenan kwata-kwata wanda mutum ya gama da ita, ba shi ba ita. To musulunci sai ya nuna mana ga mafita, duk wanda ya yi wannan zihari farko abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana, idan kana nihin ci gaba da zama da wannan mata to za ka yanta bawa mumini namiji ko mace. Idan baka samu bawan da zaka yanta, baka da shi, baka da kudin sayen shi, ko kuma kana da kudin sayen shi amma babu bawa wanda shari'a ta yadda da shi musamman a irin zamanin nan namu, to sai ka sauko mataki na biyu, shine azumin wata biyu a jere. Idan baka iya azumin wata biyu a jere, sai ka sauko mataki na uku, shine ciyar da miskini 60. Ba zaɓi ba ne ba Allah ya bada. An gane ko? Kamar yadda wasu so da yawa kawai kai tsaye ciyar da miskinin shi suke ɗauka. Sai in ba ka iya yin azumin wata biyu a jere, sannan za ka sauko mataki na uku, shi ne ciyar da miskinin 60. Tunda Ubangiji ta'ala ce ya yi faman lam yajidi fasiyamu shahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa, sai ya ce waman lam yastati fa it'amu 60 miskina. Farko in babu bawan da zaka yanta, to shine zaka sauko mataki na biyu, azumin wata biyu a jere. Matukar zaka iya azumin wata biyu a jere, to baya halatta ka ce ciyarwa zaka yi. An gane ku? In dan ciyarwa ne, wani sai ya ga cewa ba wani kayan gabas bane ba, wani in bahudiri ake badawa zai iya dauka ya bada, gobe ma kuma saki yi zai yi. To amma in yayi azumi, in a farko akwai bawa, bawa a kadan in zaka sayi bawa, amma wancan lokaci in a yanzu ne bawa ɗaya za ka sai shi a kaɗan, ka sai shi miliyan 5 ko zuwa miliyan 10 ko sama da haka. Duk wanda ya cire miliyan 10 a cikin dukiyar shi ko miliyan 5 ya san ya cire kuɗi. Kuskuren da ya yi gobe zai yi taka tsantsan, ba zai koma faɗawa ba a cikinsa. Idan babu bawan da za ka yanta, ka yi azumin wata biyu a jere, to gobe za ka shiga hayyacinka. duk wanda yayi azumin wata biyu a jere ya san yayi. To amma dan ciyar da miskini 60 wani yana iya ganin abu ne wanda yake mai sauki, ga talaka ne abu ne mai wahala wanda rayuwarsa dutse ne a hannun riba, wanda sai ya fita ya kewaya da kyal a samu abin da za a ci a wannan yini. To shi wannan ciyar da miskini 60 yakan iya zamantowa abu ne mai tsanani a kan shi. To amma shi ma ba zai sauko ba ya ce ciyarwa zai, sai in ya kasa yin azumi 60 a jere. Don haka Ubangiji Ta'ala ya ce wa man lam yastati fa yut'amu 60 miskina, wanda baya iya yin azumin wata biyu a jere, Ubangiji Ta'ala ya ce na kanshi ciyar da miskini 60. Don haka ita wannan kafara ba zabi bane ba Allah ya bada. A inda Allah ya bada zabi a kafara ta rantsuwa shine, an gane ko? Shine Ubangiji Ta'ala yake cewa la yu'akhizukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtum al-ayman fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wa hafidhu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ubangiji Ta'ala yake cewa fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tu'imuna ahlikum, kafara ta rantsuwa lokacin da ka rantse da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kace za ka yi kaza kuma ka ki yin wannan abu, alhali wannan aiki kuma ba saba ma Allah bane, ba saba ma manzonsa ne, ko kace ba za ka yi kaza ba kuma ka zo ka aikata, to anan za ka yi kafara. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce ciyar da miskini 10 daga matsakaicin abinda kuke ciyar da iyalinku, abinci wanda yake tsakatsakiya, wanda shi ba kululuwa ba, wanda yake kuma ba kasa ba, sai ya ce aukiswatuhum ko kuma tufatar da su miskinin 10, idan maza ne kai musu riga da wando, idan mata ne kenan riga da zani wato da hijabi, sai ce a wuta hadiru raqaba ko kuma yan taddabawa, kenan wannan ukun zabi ne Allah ya bada. Sai ce faman lam yajid, kenan wanda bai samu ɗaya daga cikin wannan uku, fa siyamu 3 ayyam, na kanshi azumtar kwana 3. Kenan anan ma in ka kalla yanda jerin lafazin yake, a farko kafara ta rantsuwa baka cewa azumi zaka yi sai in ka kasa ɗaya daga cikin waɗannan uku, a wannan ukun zabi ne ciyar da miskini 10 ko kuma tufatar da su ko kuma yan tabawa, zabi ne nan Allah ya bada. Sai ya ce faman lam yajid, kenan wanda bai samu ba daya daga cikin waɗannan uku, an gane ku? Fa siyamu 3 ayya, na kanshi wato azumin kwanuka 3. To dan haka da kafara ta zihari, da kafara wato ta kisan kai, da kafara ta mutumin da ya auka ma iyalinsa da ganganci a cikin wata na Ramadan, gaba ɗayan wannan kafara sai in baka iya wannan sannan zaka sauko mataki wanda yake kasa da shi. Dan mutumin da ya auka ma iyalinsa da ganganci a cikin watan Ramadan da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hankalinsa a tashi yace ya rasulullahi na hallaka na hallakar, ma'ana ya hallaka ya hallakar da iyalinsa. Manzon Allah yace me ya faru? Yace ya rasulullahi na abka ma iyali na, alhali yinin ku yini ne na Ramadan. Manzon Allah yace masa kana da halin da wato zaka yanta bawa? Yace ina ni ina yanta bawa. Manzon Allah yace masa kana da damar da zaka azumci wata biyu a jere? Yace ya rasulullahi ina ni ina iya azumin wata biyu a jere. Manzo Allah yace zaka iya ciyar da miskini 60? Yace ya rasulullahi rantsuwa nake maka da Allah, tun daga gabacin Madina har zuwa yammacin ta ban san wani gida ba wanda yafi gidana talauci. Ash-shahida anan kaga farko yan tabawa manzo Allah ya nema daga wajensa, da ya nuna ba zai iya ba manzo Allah ya nemi yayi azumin wata biyu a jere, da ya nuna ba zai iya ba sannan manzo Allah ya nemi cewa ya ciyar da miskini 60. Don haka wannan mataki-mataki ne, duk wanda ya kamanta kenan matar shi da wadda ta haramta gare shi, uwa ko diya ko ya ko kanwa ko kanwar uwa ko kanwar uba ko yar uba ko kanwar uba, wadda dai haramun kinsa ne ya aure ta, to anan baya halatta ya kusanci wannan mata, dole sai yayi kafara, in ma yan tabawa a farko idan ya samu, idan bai samu ba ya azumci wata biyu a jere, idan baya iya azumin wata biyu a jere ya ciyar da miskini 60 sannan ya ci gaba da kusantar macen. Amma har ba kamar misalin na cewa wai in na kwanta a bayanki kamar na kwanta a bayan mahaifiyata, kwanci a bayan mahaifiyarka ai ba haramun kinka bane ba, an gane ko? Sai dai kamar misali anti ka zahari ummi, ke yanda kika san bayan mahaifiyata haka kike, me kake nihi kenan ta hanyar saduwa? Amma kuma duk mutumin da yi wannan kalima kamar a yarenmu yana nihin zihari to wannan zihari ne, an gane ku? Al-umuru bi maqasidiha, saboda kai wannan kalima da kai kana nihin cewa in ka kusance ta ta hanyar saduwa tamkar ka kusance mahaifiyarka, to wannan a matsayin zihari yake. Na'am.
Kamar wannan zamanin namu yanzu ba ku bayi da ɗayan dawa, ana ai kiyasi da kuɗi.
Ba maganar aiki hasi abin da yake ma adun baka san shi, yanzu zai iya ma bawa kudi? Akwai kasuwar bayi a nan? Babu. Kenan abin da baka san shi ba bai yiwuwa ka bibiye shi kai masa kudi. Ubangiji ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kar ka bibiye abin da baka da sani game da shi. Tunda dai mu dai a yanayinmu na nan lalle ba mu ce ba gaba daya a duran kasa a yau babu bayi wanda shari'a ta yarda da su, amma mu a nan yankin mu duk wani bawa da zaka ji an ce maka suwa ne bayin suwa ne, bayi ne waɗanda suke aka same su ta hanyar zalunci. In ka fi ƙarfin mutum ka je ka mamaye su, da yawa ma kuma sihirce su suke, sai su sihirce mutane su dawo wajen su kawai a matsayin wai bayin su ne suke. Na'am. To bayani ya gabata hani ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma mu ce umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da fitar da takalmi idan za a shiga makabarta, domin kamar yanda shi sahabin yake cewa yayin da nake tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a makabarta, waiwayawar da manzo Allah yake sai ya hango wani na tafiya da takalminsa tsakanin kabura. Manzon Allah ya ce masa ya sahibas sittiyatayn alqisbtiyatayk, manzon Allah ya ce ya kai me wannan takalma, fitar da takalmanka. Umarni manzon Allah ya masa kai tsaye cewa ya fitar da takalmansa. Malaman usuli suke cewa umarni game da wani abu kai tsaye hani ne game da abin da yake kishiyar shi. Idan aka ce kai kaza to kai tsaye ana haninka wato game da abin da yake shiyance shi. To don haka anan wasu malamai suka yi tawili suka ce sibtiya, asali dai abin da ake nihi da sibtiya shine takalmi na jemammiyar fata, kamar wanda muke ce masa barka ana, an gane ku? To illa ka suke cewa domin takalma ne na alfahari, malamai suka ce a'a, wannan ba takalma bane na takama da ji da kai, domin Abdullahi dan Umar na sanya wannan takalma, kuma Abdullahi dan Umar yace haka ga manzon Allah yana sanya takalma. Don haka shi Ibn Hazm cewa in sibtiya ne bai halatta ka shiga, amma in ba sibtiya bane ba kana iya shiga da shi. Malamai suka ce wannan jumud ne, ma'ana dakilewa ne na fahimta. Menene illar ana? Menene bambanci tsakanin shi wanda yake na jemammiyar fata da wanda yake ba na jemammiyar fata ba? Don haka dai a takaice shiga da takalma makabarta bai ya dace wa sai da lura. In ma tsananin zafi wanda yake na rana ba za ka iya jimrewa ba, to kana iya shiga da takalmanka. Ko tsananin sanyi ko kuma kaya, an gane ko? Kana tsoron za ka taka kaya a irin wannan lokaci kana iya shiga. To amma abin da ya kamata duk wanda ya fahimci irin wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abin da ake bukata ya yi kokarin ya yada ta a cikin al'umma, don wanda bai sani bai sani. Saboda duk lokacin da abinda jama'a suka jahilta na karantarwar addini, in kai kokarin yada shi a cikin jama'a, duk wanda ya aiki da shi har zuwa kiyama kana da ladan ka mushi. Don haka manzo Allah ya faɗa mana man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yawmil qiyama, manzo Allah yace duk wanda ya sunnanta sunna kyaukyawa ma'ana abinda mutane suka sani suka banzatar da shi ba sa yi ko abinda mutane suka jahilce shi wanda asalin sa karantarwa ne na addini kai kokarin bayyana shi ba ana nihi kazo da sabon wani abu ba an gane ko abinda zai nuna mana man sanna sunnatan hasanatan waye sai ga ce abu kaza mai kyau ne sai Allah da manzonsa tana iya yiwa ina ce abu kaza mai kyau ne kai a tunaninka ba mai kyau bane ba to wane ne zai nuna mana kyawun shi Allah da manzonsa to dan haka kasancewar haka ake bukatar a yada abinda jama'a suka jahilta a cikin jama'a wanda asalin shi karantarwa na addini ne kenan koda da zafin rana a matsayinka na dalibi wanda kake kokarin rayar da sunna to sai ka jimri an gane ku domin wanda bai sani bai sani haka Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar cewa kada makwabci ya hana makwabci wato ya tullo kurin shi ko azarar shi a jikin bangon shi sai yake cewa wallahi la arniyannaha baina aktafikum yace wallahi sai na yada wannan sunna tsakankanu wanda ma bai sani bai sani darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato aya ta 52 amma kai tsaye zamu koma farkon aya ta 50 a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala allahu tabaraka wa ta'ala wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تدرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ala bu'udan li'adin qaumi hud
na'am
ubangiji ta'ala ke cewa wa ila 'adin akhahum huda mu ne muka turo annabi hud alaihi salam izuwa wato adwan an gane ko wa ila 'adin akhahum huda ubangiji ta'ala yace mu ne muka turo ma adawa dan uwansa annabi hud wanda kamar yadda bayani ya gabata akwai in uwantaka tsakanin shi da su ta bangaren danganta amma ba ta bangaren addini ba domin in uwantaka kala biyu ce akwai in uwantaka ta jini akwai in uwantaka ta addini amma fiyayyar dangantaka ita ce dangantaka ta addini ita ce dangantaka ta hakika domin duk wata danganta yanke bakin ta a nan duniya an gane ko amma dangantaka ta addini ko a kiyama ba ta yankewa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ke nuna mana duk waɗanda suka yi imani a nan rayuwarsu ta duniya Ubangiji subhanahu wata'ala zai hada su da dangin su a gobe kiyama a gidan aljanna. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Ubangiji ta'ala yace waɗanda suka yi imani da Ubangijin su suka gaskata manzannin sa wattaba'atuhum zurriyatuhum ya'yan su suka biyo wato sahun su akan kenan imanin da suka yi da Ubangiji subhanahu wata'ala, don haka Allah yace bi imanin alhaqana bihim zurriyatuhum a sanadiyar imanin da suka yi Allah yace muka hada musu zuri'ar su kasance tare da su a gidan aljanna. Haka can Allah yake cewa jannati adini tajri min tahtiha al-anhar jannati adini yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. To dan haka danganta ta addini ita ce danganta wadda take durewa, duk wata danganta in dai ba ta addini bane to bakin iya wato iyakar ta bakin duniya. Kenan mutum yana mutuwa wannan danganta wato ta taka buki. To dan haka shine anan Allah ya ce mun aiko ma Adawa wato dan uwan su shine Annabi Hud. Kamar yanda bayani ya gabata adafi ne akan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi al-aya. Qala sai Annabi Hud ya ce ya qaumi ibudullah ya ku jama'ata ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada. Malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta face shi. Sai yace in antum lalle ku ba ku zamanto ba a cikin abin da kuke na hada bautar ubangijin ku da wani illa muftaruna face kawai makaryata ne. Kariya ce kuke yanka kuke jingina ma ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana haƙƙin sa da kuke dauka ku ba wasu halittu na shi. Wanda wannan na nuna mana dukkan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala a kan tushe ɗaya wato sun yi tarayya shine kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada. Tauhidi wannan abu ne wanda manzannin Allah subhanahu wa ta'ala sun yi tarayya a cikinsa. Duk manzon da Allah ya turo iya abin da yake faɗa ga jama'ar sa a farko shine ku kadaita ubangijinku a cikin ibada. Kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. غَبَانِنْكَ وَبَنِجِي تَعَالَى يَجِي بَمُتُورُو دَ وَنِ مَنْزُو إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ فَاچِي سَي مُن مَسَا وَحَيِن أَنَّهُ يَنْدَ الْأَمْرِن يَكِي لَا إِلَٰهَ وَبَنِجِي تَعَالَى يَجِي بَابُ أَبُن بَوْتَا بِسَا چَنْچَنْتَا دَ گِسْكِيَا إِلَّا أَنَا فَاچِي نِي فَاعْبُدُونِي وَبَنِجِي تَعَالَى يَجِي كُ كَدَيْتَا نِي آ چِكِن إِبَادَا. Wannan aya Allah na tabbatar mana kowane manzo iya abin da yake kiran jama'ar sa a farko shine kadaita Allah a cikin ibada. Haka Allah ya maimaita mana a cikin suratul Nahl walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu ta'ut. Ubangiji ta'ala yace tabbas a cikin kowace al'umma mun tura da manzo na musamman. Wannan manzo abin da yake faɗa ga jama'ar sa ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada wajitani babbagut ku nisanci bautar gumaka. To shine anan kamar yanda farkon manzanni Annabi Nuhu alaihi salam haka ya faɗa ga jama'ar sa wanda bayani tuntuni ya gabata a cikin suratul A'raf shine yake maimaituwa anan. Haka annabin da ya biyo bayan sa Annabi Hud alaihi salam shima abin da ya faɗa ga jama'ar sa ya qaumi ibudullah yace ya ku jama'ata ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada. Malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face shi. Sai yace in antum yace ku ba ku zamanto ba kenan a cikin abin da kuke na hada bautar Allah da wani. In anan bi ma'ana ma annafiya ai ma antum sai yace illa muftarun yace faci kawai makaryata ne kun yanki ƙarya ne kun jingina ma ubangiji subhanahu wataala. Ya ci gaba da cewa ya qaumi ya ku jama'ata la as'alukum alayhi ajra yace ba na roƙon ku wani lada akan isar da sakon ubangiji na. in ajiriya yace sakamakon lada na bi zaman tuba illa alal ladhi fatarani face na ga ubangijin da ya halicce ni afala taqilun yanzu ba ku hankalta ku fahimci mutumin da ke nihin ku da alkhairi na duniya da makoma lahira ku amsa kiransa in har kuna da tunani za ku gane cewa ni mai gaskiya ne a cikin abin da nake faɗa domin sakon da nake isar muku sako ne wanda in har kun amsa kenan alkhairin duniya da lahira zai tattaru gare ku kuma abinda za ku fahimci cewa ba gyaran kaina ba nake nihi na taba cewa ku bani kaza akan isar sakon da nake muku to haka annabi Nuhu ya gaya wa annabi Hud ya gaya musu kamar yanda annabi Nuhu shi ma haka ya gaya ma jama'arsa wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala yace ya ku jama'a ta bana roƙon ku wata dukiya akan isar sakon ubangiji wanda bayanin ya gabata mai kira zuwa ga addinin Allah kada yayi kwadan abin da ke hannun jama'a domin kwadan abin da ke hannun jama'a zai sha makance tsakanin shi ko kuma mu ce tsakanin da'awar shi wato da jama'a an gane ku domin za su fahimci cewa wannan abu shine yake wannan abu wato wanda yake hannun su shine yake kwadan a dauka a bashi to dan haka anan shine yace wa ya qaumi la as'alukum alayhi ajra yace ya ku jama'a ta bana roƙon ku wani lada wato akan isar da sakon ubangiji na sai yace in ajriya yace sakamakon lada na bi zaman tuba illa alal ladhi fatarani face na ga ubangijin da ya halicce ni afala taqilu yace yanzu ba ku hankalta ku fahimci wato alkhairin da nake famar na hada ku da shi a rayuwar ku ta duniya da makoma lahira wa ya qaumi istaghfiru rabbakum yace ya ku jama'a ta ku roki ubangijin ku gafara me ake nihi da roƙon gafara anan ku yi imani da shi saboda anan kafiri idan yazo yana nihi ya musulunta ba za mu ce ba ya roki ubangiji gafara iya abinda zamu nema shine yayi imani yayi kalimar da ake shiga musulunci da ita don haka anan abinda yake nihi da wa ya qaumi istaghfiru rabbakum an gane ko ai aminu bi rabbikum ku yi imani da ubangijinku kuma tubu ilaihi sannan kuma ku koma zuwa gare shi game da kadaita shi a cikin ibada kenan ku daina bautar gumaka in kun yi haka yursilis samaa alaikum midrara ubangiji ta'ala zai sako muku ruwa wanda yake mai bibiyar juna a cikin lokacin da kuke da bukata as-samaa anan shine ruwan sama an gane ko kamar yanda yake cewa asabatu samau ya rasulullah ai ruwan sama ne ya taba shi midraran wato mi bibiyar shuna kuma kar ka fahimci cewa kawai ruwa ne zai ta sauka ba gaucewa a lokacin da kuke da bukata ubangiji subhanahu wataala zai sauka muku da ruwa wanda yake mai bibiyar shuna shine kenan ma'ana mai yawan kwarara sai yace wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum sannan ubangiji ta'ala zai dade ku da wani karfi na musamman tare da karfin da kuke da shi nan malamai suka ce karfin da Allah zai dada musu shine karfi wanda yake na addini tare da karfi wanda yake na gangan jiki saboda adawa mutanen annabi Hud mutane ne waɗanda suke da karfi wanda yake na mamaki kamar yanda ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin su a can cikin suratul shu'ara an gane ko mutane ne waɗanda suke masu ƙarfin gaske waɗanda dutse suke rarikewa su maida shi gida katon dutse kawai sai mutum ya zo ya rarike shi kaman katifila sai ya maida shi gidan shi to dan haka shine anan yace wa yazidukum quwwatan ubangiji ta'ala zai dade ku wato da wani ƙarfi na musamman ila quwwatikum izuwa karfin da kuke tare da shi abinda zai nuna mana mutane ne masu karfi lokacin da annabi Hud ya musu barazana dangane da azabar Allah in har ba su gaskata shi ba a matsayin manzo kirari suka ringa yi azabar ta zo a shirye suke man ashabbi minna quwwa wane ne yafi mu tsananin karfi a iya tunanin su a durin ƙasa a wannan lokaci ba wanda yafi su tsananin karfi shine Allah ya ba su misali a hankalce yace awalam yarau annallaha allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadu shin ba su san da cewa ubangijin da ya halicce su a ba su yafi su tsananin karfi shine anan kenan abinda muke so mu gane duk wani karfi da kake da shi ko karfin mulki ne in dai kai imani da Ubangiji subhanahu wataala ka budo kashi to karfin ka ba ja da baya ba zai sai dai ya kawo an gane ku duk wata ni'ima da kake cikin ta in dai ka budo kokin Ubangiji subhanahu wataala to sai dai ni'ima ta kawo shine anan yake musu alƙawarin cewa wa yazidukum quwwatan Ubangiji ta'ala zai dada muku wani karfi na musamman ila quwwatikum kenan tare da karfin da kuke da shi ila anan bi ma'ana ma'a kamar yadda bayani ya gabata shine wa wannan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ay ma amwalikum sai ya ce wala tatawallaw mujrimi yace kada ku sake ku juya baya dangane da abin da nake kiran ku zuwa gare shi mujrimi na halin kuna masu tsaurin kai ga Ubangiji gani wannan kenan ya musu kashe dai ya nuna musu cewa kada su juya baya wannan sako da Ubangiji subhanahu wataala ya turo shi da shi kenan zama lafiyar su na cikin karbar wato wannan sako don haka yace wala ta tawallau kar ku sake ku juya baya mujrimina wato halin kuna masu saurin kai ga Ubangiji qalu ya hudu sai suka ce kai hudu maji ita na bi bayyana suka ce har yanzu wato baka zo mana ba da wata hujja wadda za ta iya gamsar da mu akan cewa kai manzo ne na Ubangiji subhanahu wataala wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulik dan haka mu ba masu dena bautar gumakan mu bane saboda fadar ka cewa ya qumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu ko kuma cewa in har ba mu gaskata ka ba wato wata azaba za ta biyo baya wama nahnu laka bi mu'minina dan haka dai mu dai ba masu gaskata ka bane a matsayin manzo wanda Allah ya kissanta mana iya abinda suka fada masa ta suka yi sawa'un alaina awa abu ta amlam ta kun minal wa'izi duk daya ne ka mana gargadi ko baka yi ba duk wasu daya babu wani bambanci sawa'un alaina awa abu ta amlam ta kun minal wa'izi suka ce in haza illa khuluqul awwalina abinda kake fada bi zamantu ba face kawai kare raki ne na mutanen farko irin wanda ake tsara su abinda cancan ma ba a yi shi ba suka ce wa ma nahnu bi mu'azzabina kuma mu ba ababan azabtarwa bane kamar yadda kake cewa wai in har ba mu gaskata ka ba azabar Allah za ta biyo baya a gane ko shine anan suka ce wa ma nahnu laka bi mu'minina mu ba masu gaskata ka bane a matsayin manzo suka ce masa inna qulu ba komai muke zaton ka ba na qulu anan bi ma'ana na zunnu inna qulu kenan in anan bi ma'ana ma annafiya inna qulu illa taraka ba abu alihatina bisu ba komai ba muke maka zato face kawai wani daga cikin gumakan mu ya bujuru maka ne da mugunta ya haukatar da kai shi yasa kake irin wannan surutai kuma ba komai ba abin ba komai ba yasa ɗaya daga cikin gumakan mu ya fusata ya haukatar da kai illa zagin da kake musu cewa mu daina bautar su inna qulu ba ma maka zaton komai illa ataraka ba abu alihatina bisu face kawai wani ne daga cikin gumakan mu ya fusata ya bujuru maka bisu inda wata mugunta shine ya haukatar da kai kake maganganu irin waɗannan qala sai annabi Hud yace da su inni ushidullaha yace ni ina tabbatar ma ubangijin da ya halicce ni a karan kaina yace washhadu yace kuma ku tabbatar anni bari'un mimma tushrikuna min duni ba ni ba duk abin da kuke hada bautar Allah da shi an gane ko duk wani abu da kuke hada bautar Allah da shi to na raba hanya da shi na kafirce masa washhadu yace kuma ku shaida anni bari'un yace lalle ni na kubuta mimma tushrikuna min duni game da abin da kuke hada bautar Allah da shi kenan kuma mai ne sai ce in har haka kuke fada cewa wani daga cikin gumakan ku ne ya haukata ni in har haka ne yace to fa kiduni jami'a ne yace kun yi latti gaba ɗayan ku yace ku kulla mun makirci da ku da gumakan na ku kuma latun zirun yace kada ku saurara mun dai da kyautawa ga ido an gane ko yace inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum yace ni na dogara ga Allah ubangijina ubangijinku domin mamin dabbatin babu wani abu wanda ke tafiya a ban kasa illa huwa akizun bi nasiyatiha face ubangiji ta'ala shike rike da makwalkwatar kansa inna rabbi yace lalle ubangiji na ku ala siratin mustaqim wato yana kan tafarki wanda yake madaidaici wannan magana ta annabi Hud alaihi salam tayi kamantacciya da fadar da annabi Nuhu ya ma jama'a sa kamar yanda ya gabata ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum gumma thumma qadu ilayya wa la tunziru haka shi ma annabi Nuhu ya fada yace ya ku jama'a ta in har wato kuna ganin zama na tsakankanin ku da gargadin da nake muku da ayoyin Allah cewa ya girmama akan ku kuna ganin cewa kamar na dame ku an gane ku yace to fa anallahi tawakkal yace ga ubangijin da ya turo ni na dogara ba ga wani ba yace fa ajimi u amrakum wa shuraka'akum yace ku hada lamarin ku da ku da abokan tarayyar ku ma'ana guma kan ku yi hadin gwiwa kuma la yakun amrukum alaikum gumma abinda kuke nihi ku aikata game da ni yace kar ya zamanto a goye kuma kabu ilayya yace sannan ku gama da ni wala tunziruni yace kar ku saurara mun daidai da kibta ga ido to shine shi ma anan annabi Hud alaihi salam ya fada ma jama'ar sa don haka sai yace inni tawakkaltu ala Allah ni dai ga ubangijin da ya turo ni na dogara ba ga wani ba shine rabbi ubangiji na wa rabbi kun kuma shine ubangijin ku mamin dabbatin yace babu wani abin da ke tafiya a ban kasa illa huwa akhizun bi nasiyatiha face ubangiji ta'ala shi yake rike da kokuwar kansa duk abin da ka sani abin da ke tafiya a ban kasa to kokuwar kanshi a hannun ubangiji subhanahu wata'ala take shi yake tuka shi iyayen da ya ga dama an gane ko tamkar wato motar kara a hannun yaro sai inda ya juya ta to dan haka duk inda ka sa gaba Allah ne ya juya ka sai yake cewa inna rabbi yace lalle ubangiji na ala siratin mustaqim wato yana kan tafarki wanda yake madaidaici kaga wannan karantarwa ce ta manzannin Allah inda imanin ka imani ne wanda yake na hakika duk wata barazana da za a maka wallahi kar ta saka gudu ko ka ja da baya idan mutun ya maka barazanar cewa zai iya tura maka wasu shaidanu ko kuma zai dora maka rashin lafiya ko ya halakar da kai ko ya gama da kai iya abin da ya dace ka fada masa irin yanda annabi Nuhu ya fada ma jama'ar sa kamar kuma yanda shi ma annabi Hud ya fada ma jama'ar sa annabi Nuhu chai sun makaru ilayya wala tunziru chai ku gama da ni kar ku saurara mun daidai da kyauta wa ido shi ma anan abin da yace musu faki duni jami'an kun malatun zuru gaba ɗayan ku ku kulla mun makaru ku gama da ni yace kar ku saurara mu kenan in har mutun ya iya ya janyo ma kansa amfani to yana iya samar da wata cuta ko rashin lafiya ga wani amma in bai isa bai janyo ma kansa amfani daidai da misu kana zarra to ka tabbatar da cewa bai isa bai dora ma wani rashin lafiya ko yayi masa saboda janyo amfani da dora rashin lafiya da ko ije ta ko yayi ta wannan abu ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wata'ala bayyana riya da kowa an gane ku dan haka in ya ce maka shi gobe da nisa ne sai ka ce to ai goben ma ta yi tsawo an gane ku sai ya ce inni tawakkaltu ala llahi lalle ga ubangiji na na dogara kenan anan sai mutun yana da tawakkali tauhidi wanda yake na kwarai domin in kai itikadin cewa wani yakan iya dora ma rashin lafiya ko ya jefe ka ya sanya dukiyarka ta kare ko wasu abubuwa ka ce shi da Allah ɗaya suke wal iyazu billah kamar kai itikadin cewa shi da Allah ɗaya suke to dan haka iya abin da yake kan mumini wato ya kama sababi shine ka kama sababi iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar wato na addu'o'i waɗanda suke da neman tsari mutun ya karanta bakin gulgulu in ya so kuma yayi imanin da cewa duk abinda ya same shi ubangiji subhanahu wataala ne ya dora masa kuma shi zai yayi masa haka manzon Allah ya dasa wannan aqida a cikin zukatan yayan mu'minai Abdullahi dan Abbas manzon Allah yake ce masa ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajiduhu tujahak idza sa'alta fas'ali Allah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Manzo Allah ya ce masa, ya kai yaro, ka san da cewa al'umma gaba daya tun daga Adam har zuwa kiyama, mutun da aljinsu hadu akan cewa za su amfanar da kai da wani abu, sun yi kadan su amfanar da kai sai abinda Allah ya hukunta cewa naka ne zai same ka, za ka samu. Haka inda za su yi hadin gwiwa a bisa su cutar da kai, manzo Allah ya ce ba za su iya cutar da kai sai abinda Allah ya hukunta zai same ka na musiba. Dan haka can Allah ya ce kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, ce da su ba abinda zai same mu na musiba sai abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hukunta mana, huwa maulana kuma shine majibincin lamarin mu. In ma ya dura mana musibar, to ba mu da wata mafaka illa zuwa gare shi domin shi ya isa yayi mana. To dan haka anan sai ya ce inni tawakkaltu ala Allah, yace ni na dogara ga Allah da ya turo ni, Rabbi wanda shine Ubangiji na, wa Rabbi kun kuma shine Ubangijin ku, shi ya halice ni shi ya halice ku, kenan da ni da ku duka ba bambanci, yanda ba kwa iya kulla ma kanku wata tsiya ku janyo ma kanku amfani, ni ma haka, yanda ba na iya ije ma kaina wata cuta ko in yaye ta ku ma haka, kenan menene bambanci? Sai yace ma min da batin babu wani abu mai tafiya a ban kasa illa huwa akhizun bi nasiyatiha, face Ubangiji ta'ala shi yake rike da kokowar kansa. Nan malamai suka ce wanda usulubi ne wanda yake na Larabawa, idan suka ce nasiyatu fulanin biyadi fulan, suna nihi cewa kenan a kaskance yake, a hannun shi yake gudanar da al'amuransa. Don haka in al'adarsu in za su ma bawa baiwa, idan an kama fursuna a fagen daga, idan ana so za a muku kyautacewa an yafe muku ku je an sake ku, sai a kama, misali ita ce wannan nasiyakin ko kuwar kai ita ce za a aski, sai su ajiye wannan gashin a wujinsu. Kenan kar ka manta sai da aka kama ka a kaskance sannan aka sake ka. To shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha, sai ya ce inna rabbi ala siratin mustaqim, lalle Ubangiji na na kan tafarki wanda yake madaidaici. Kenan kar ku fahimci cewa Ubangiji ta'ala kasancewar mai iko ne akan ku, kar ku fahimci cewa zai zalunce ku. Duk abinda Allah ya yi da bayansa kyautatawa ne kuma tsantsar adalci ne. In azabtar da ku ya yi, to azabar kuka cancanta domin ku kuka fandare masa. Ko kuma ya zamanto inna rabbi ala siratin mustaqim, kenan lalle addinin Ubangiji na, an gane ku? Wato inna rabbi kenan, inna dina rabbi ila siratin mustaqim, lalle addinin Ubangiji na kenan na kan tafarki wanda yake madaidaici. Kenan abinda nake kiran ku kenan tafarki ne na Ubangiji na subhanahu wa ta'ala, wanda wannan tafarki kuma tafarki ne wanda yake madaidaici. Sai yace fa in tawallau, yace an gane, ko kuma ya zamanto kenan kwadaitarwa ne inna rabbi ay yahussukum ala siratin mustaqim, kenan Ubangiji na kwadaitar da ku, na kokarin dora ku akan tafarki wanda yake madaidaici. Fa in tawallau, idan kuka juya baya kuka ki gaskata ni a matsayin manzo, fa qad ablaqtu kuma ursiltu bihi ilaykum, yace tabbas na isar muku, an gane ku, da sakon abinda aka turo ni da shi zuwa gare ku, kenan hujja ta riga ta yanki. Dama wannan ita ce hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya turo manzanni don ya yanke ma bayansa hujja, don kar a wayi gari kiyama wani ya samu ta cewa a gaban Allah, Allah ya turo da manzanni ya saukar da littafi domin ya yanke ma jama'a hujja, kar ka ce kai baka ji ba baka gani ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, an gane ku? Ubangiji ta'ala shi ya turo da manzanni, mubashirina suna masu bada albashir ga gidan aljanna ga duk jama'ar da suka yi biyayya ga Ubangijinsu, wa mundirina kuma suna gargadi da gidan wuta game da jama'ar da suka kafirce ma Ubangijinsu. Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, dan kada wata hujja ta kasance ga jama'a akan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala bayan turo manzanni. Kenan turo da manzanni yanke ma jama'a hujja ne, kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake cewa walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Ubangiji Ta'ala yace da a ce mun halaka su da wata azaba kafin saukar alqur'ani ko kuma kafin turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, laqalu da a kiyama za su fada su ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilayna rasula, me ya hana ka turo mana da wani manzo na musamman, wannan manzo ya galgade mu fanattabi'a ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nadhilla kafin mu kaskanta a yau wa nakhza mu kunyata a cikin wuta. To dan haka anan shine yace fa in tawallau, in har kun juya baya kun ki amsar sakon da nazo muku da shi, to fa kada ablaktu kuma ursiltu bihi ilaikum, tabbas na isar muku da sakon da aka turo ni da shi izuwa gare ku. Haka manzannin Allah subhanahu wataala duk iya sakon da Allah ya dura musu sun isar. Sai yace wa yastakhliqu rabbi qauman ghayrakum, kuma ubangiji na wato zai mai gurbin ku wato da wasu jama'a waɗanda suke ba ku ba, wala tadurunahu shay'a kuma ba za ku cutar da ubangiji na komai. An gane ko? Ma'ana kenan in har ba ku gaskata ni ba, to sakon da aka turo ni da shi dai na isar muku, kuma ubangiji Ta'ala zai canza ku kenan ya zo da wasu jama'a waɗanda suke na daban waɗanda suke fiyayyu, in ku ba ku abin shi to wasu za su bi shi. Wala tadurunahu shay'a, kuma kafircin ku ba za ku cutar da ubangiji subhanahu wa ta'ala daidai da wani abu. Kenan don haka kafircin kafiri baya tauye ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai, haka imanin mumini baya daɗa ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai, domin Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne. An gane ko? In har ba ku bauta masa ba to yana da bayi na musamman waɗanda ba sa yankewa game da bautarsa. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yaftur. Mala'iku tsawon dare da yini ba sa yankewa game da bautar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, daidai da kyautawar ido ba sa samun fatara akan ayyuka na ibada. To da haka yace wa yastakbiru rabbi qauman ghayrakum, ubangiji na zai mai gurbin ku kenan da wasu jama'a waɗanda suke ba ku ba, kenan mutane waɗanda suke na ƙwarai waɗanda sun sha bamban da ku, halin su ba irin halayen ku bane, ba hali wanda yake na banza. Sai ya ce wala tadurunahu shay'a, kuma ba ku cutar da ubangiji na komai dan kun bujire masa, kenan da samun ku da rashin ku duk daya. Sai ya ce inna rabbi, lalle ubangiji na ala kulli shay'in, akan dukkan komai hafizun, wato mai kiwo ne, ya san komai, ya kididdige shi ba abin da yake kuce masa. Walamma sha'a amruna, ubangiji ta'ala yace lokacin da lamarinmu ya zo ma adawa mutanen annabi shine kenan azaba. Wannan azaba ita ce wadda Allah ya bayyana mana a cikin suratul zariyat, wa fi adin idza arsalna alaihim rihal aqim ma tadhabu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin. Ubangiji ta'ala yake cewa ka ba jama'ar ka labari wato game da wato adawa mutanen annabi Hudu, lokacin da muka turo musu iska wadda take bakarara wadda babu alkhairi a cikinta. Ubangiji ta'ala yace ma tadhabu min shay'in atat alayhi, duk wani abin da ta wuce a kansa ba ta barin shi illa ja'alathu karramin, sai ta maida shi kamar yanda ka san karmami wanda yake rududdigegge. To haka Allah ya turo musu da wannan iska gaba ɗayan su ta halakar da su, shine kamar yanda Allah ya ce inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'un nas ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Ubangiji ta'ala ya ce mu muka turo musu wata iska ta musamman wadda take mai tsananin wato karaji, fi yawmin nahsin, a cikin yini wanda yake na rashin sa'a, mustamirin wanda yake madawwami, tanzi'un nas, wannan iska tana cirar wato jama'a, sai ta daga mutun sama ta wulwula shi ta raba kan wato da gangan jikin shi, ne Allah yake masalta su yace ka annahum a'jazu, ka ce ku tittiran da bino ne munqa'ir wanda aka sare ka, kamar misali an sare kan dabino kawai sai iccen wanda ake kuri da shi, to haka ta maida su. Shine anan Allah yake bada labarin cewa walamma jaa amruna, lokacin da al'amarin mu yazo ma Adawa mutanen Annabi Hud shine azaba. Najaina Hudan, Ubangiji Ta'ala yace bawo mu Annabi Hud sai muka tsiratar da shi, wallazina amanu ma'ahu, da waɗanda suka yi imani tare da shi, bi rahmatin minna, Ubangiji Ta'ala yace da wani jinkai na musamman daga wajen mu. Wa najjaynahum, Ubangiji Ta'ala yace mu muka tsiratar da su, min azabil ghaliz, wato daga azaba wadda take mai girma, ita ce wato azaba wadda take ta lahira, haka malamai suka fassara. Kamar yanda Allah ya tsiratar da su a nan duniya, to haka a ranar kiyama Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ya tsiratar da shi, zai tsiratar da mu'minai. Shine yace wa najjaynahum, Ubangiji Ta'ala yace mu muka tsiratar da su, ko kuma kamar yanda muka tsiratar da su kenan a nan duniya, wannan jainahum, Allah yace mu za mu tsiratar da su a yinin alkiyama, min azabil ghalib, wato game da azaba wadda take mai girma, ko kuma kace azaba mai tsanani, ita ce azaba ta lahira. Wannan kenan alkawari ne na Allah, duk waɗanda suka gaskata manzannin shi in azaba ta sauka, to ba wanda zai tsirafa ce su. Kamar yanda bayani ya gabata, Annabi Nuhu alaihi salam lokacin da Allah ya halaka duniya, shi da waɗanda suka gaskata shi su kadai suka tsira, amma duk waɗanda suka bujire masa karshen su shine tabewa da halaka. Kenan haka shi ma Annabi Hud alaihi salam da Allah ya turo da azaba, shi Hud da waɗanda suka yi imani da shi su kadai ne suka tsira, kuma Allah ya tsiratar da su a nan duniya, kuma haka a gobe kiyama shi zai tsiratar da su. Sai yake cewa wa tilka ad, Ubangiji Ta'ala yake cewa waccan kabila, wato kabila ce ta Adawa. Kenan anan ishara tana komawa zuwa kabila. Wa tilka ad, kenan waccan Ubangiji Ta'ala yake cewa Adawa ne mutanen Annabi Hud. Jahadu bi ayati rabbihim, sun yi musu game da ayoyin Ubangijinsu. Wa asau rusulahu, kuma sun saba ma manzanninsa, domin duk wanda ya saba ma manzo ɗaya tamkar ya saba ma manzanni ne gaba ɗaya. Idan ka gasgata manzo guda, an gane ku, to gasgata sauran manzanni ya zama tilas a kanka. Duk wanda ya ƙaryata manzo ɗaya daga cikin manzannin Allah, tamkar ya ƙaryata manzannin Allah ne gaba ɗaya. Don haka imani da manzannin Allah ba a bambantawa, ka yi imani da wasu ka kafirce ma wasu. Dan in kai imani da wani ka kafirce ma wani manzon, to imaninka da wannan manzo ba zai amfani ka ba. To dan haka anan Allah yace wa asau rusulahu, kuma sun saba ma manzanninsa. Kaga manzo ɗaya ne suka saba ma, amma Allah sai yace sun saba ma manzanninsa. Sai yace wattaba'u amra kulli jabbarin alim, wato kankana sun bi wato lamarin dukkan wani mai tsaurin kai, wanda yake mai tada karin hanci ga Ubangijinsa. Jabbar shine mutumin da yake da takama da ji da kai, mai karye inda baggaba. Ani shi kuma mutumin da yake tada karan hanci, ya ga gaskiya ya santa, amma sai yayi taurin kai ya kyamsa. Shine anan Allah ya siffanta su da wannan sifa, wattaba'u amra kulli jabbarin ani, sun bi lamarin dukkan wani mai tsaurin kai, wanda yake mai daga karan hanci ga Ubangijinsa. Don haka Ubangiji Ta'ala sai ya ce wa utibu fi hadhihi dunya la'anatan wa yawmal qiyama, a wannan rayuwa ta duniya Allah ya ce an biyo bayan su wato da alatsi ne. Wa yawmal qiyama, haka a ranar kiyama za a la'ance su kamar yanda aka la'ance su a nan duniya. Haka duk jama'ar da Allah ya halakar da su tun daga duniya sai da suka cancanci alatsi ne kafin kiyama. Haka Ubangiji Ta'ala yake faɗa ga Fir'auna da mabiyansa, waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'ana wa yawmal qiyamati minal maqbuhi. Allah yace tun anan duniya mun biyo bayan su da alatsi ne, duk wanda aka ambace shi a wajen aka ambace su a wajensa sai ya tsine musu albarka. Dan haka shine anan Allah yace wa utibu an biyo bayan su fi hadhihi dunya, a wannan rayuwa ta duniya la'anatan da alatsi ne. Wa yawmal qiyamati, Ubangiji Ta'ala yace haka a ranar kiyama za a tsine musu, a la'ance su kamar yanda aka la'ance su a duniya. Ubangiji Ta'ala sai yace ala ku saurara, inna adam kafaru rabbahum, lalle adawa mutanen Hudu sun kafirce ma Ubangijinsu. Ala Ubangiji ta'ala yace kudi ku masaurarawa bugudan Allah wadai li'adin qaumi Hud, wato ga adawa mutanen annabi Hudu. Wannan alatsi ne Allah yake musu, wanda gaya ana karantawa har zuwa kiyama, kuma a taron alkiyama Ubangiji subhanahu wata'ala zai dada tsine musu. Nan abinda muke so mu gane duk wani sababi na kaskanci da wulakanci da ke samun bawa a rayuwa ta duniya da makoma lahira shine bujire ma sakon Allah subhanahu wata'ala wanda ya turo manzannin shi da shi. Don haka duk wani girma da mutunci da daraja da bawa yake samu a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira na karkashin gaskata manzannin Ubangiji subhanahu wata'ala da karbar sakon da suka zo da shi. Don haka duk wanda yake so ya yi mutunci a rayuwa ta duniya da lahira hanya ce daya daya shine bin dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala. Wanda kwa waliyazu billah ke nihin kaskanci da wulakanci, to wannan ita ce hanya wadda take daya daya hanya ta shaytani, kenan bujire ma sakonnin manzanni wadda sakon Allah subhanahu wata'ala wanda ya turo manzanni da shi. Don haka anan tun daga duniya suka cancanci kaskanci kafin makoma su lahira. Shine Allah yace ala bu'dan li adin qaumi, yace nisan tabewa da hallaka ko kuma nisan ta game da rahama ta Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbata ga adawa mutanen annabi Hud. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.